This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 27 ga watan 1 na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa cutar nan mai suna Zika da bata da rigakafi a yanzu haka na ci gaba da bazuwa a wasu ƙasashe. Muna kuma ɗauke da hirar da sashen Hausa ya yi da Malam Garba Shehu, kakakin fadar gwamnatin Najeriya, akan sauyin farashin kalanzar da ake samu a Najeriya. Bayan haka Baba Yakubu Makeri na nan tafa da labaran wasanni. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan yadda sauyin farashin kalanzar ya shafi rayuwarku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Amma kamar mu je ga nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran. A Najeriya, ƴan ƙunar bakin wake sun kashe akalla mutum 10 a garin Chibok, garin nan inda ƴan bindigar Boko Haram suka sace ƴan mata, ƴan makaranta su fiye da maitan kusan shekaru 2 yanzu. Shaidu suka ce wani mahari ɗaya ta da nakiyoyi yau Laraba a wani wurin duba ababen hawa, yayin da wasu biyu kuma suka tarwatsa kansu a kasuwar da ke garin na Chibok. Sai dai akwai rahotanni masu karo da juna kan ko maharan maza ne ko kuma mata ne ko kuma haɗin gambeza. Nan da nan dai babu wanda ya fito dauki alhakin kai harin, sai dai farmakin yana da alamun aikin Boko Haram wacce take auna taron jama'a kamar a tashoshi ko kuma kasuwanni wajen kai har-harinta.
Amurka da China sun amince yau Laraba cewa za su yi aiki tare domin tabbatar da ganin Koriya ta Arewa ta kawo ƙarshen shirin nukiliyarta. Amma shawarwaran da jigajigan ƙasashen biyu suka yi a Beijing sun nuna cewa sassan biyu ba su yarda kan irin da kuma ko za a azawa Koriya ta Arewa takunkumi ba, saboda gwajin makaman nukiliya da ƙasar ta yi a makonni 3 da suka wuce. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, wanda yake ganawa da takwaran aikinsa na China a Beijing, ya jaddada cewa batun Koriya ta Arewa yana da mahimmanci sosai ga mahukuntan Amurka a Washington. Amurka za ta ɗauki dukan matakai da suka wajaba na ganin ta kare jama'arta da kuma ƙawayenta, in ji Mr. Kerry a wani taro da manema labarai bayan wata ganawa da ta yi, wato da ta zarce lokacin da aka ayyana za su ɗauka tun da farko.
A wani muhimmin rahoto da kungiyar nan mai rajin kare haƙƙin bil'adama da ake kira Freedom House ta wallafa yau Laraba kan matsaloli da suka shafi 'yancin mutane, ta ce ƙarin take-taken matsin lamba daga gwamnatoci masu salon mulkin kama karya, ƙaruwar ta'addanci da kuma koma bayan tattalin arzikin duniya sun taimaka wajen jawo koma bayan 'yancin bil'adama a faɗin duniya. Kungiyar wacce ta take da cibiya na Amurka ta ce an samu koma bayan 'yancin bil'adama a faɗin duniya a shekara ta 2015. Kungiyar ta ce wannan shi ne karo na 10 a jere da ake ci gaba da samun koma baya. Rahoton na shekara-shekara daga kungiyar Freedom House ya ce ƙasashe 72 a faɗin duniya suna fuskantar wannan matsala, adadi mafi yawa tun da aka fuskanci wannan koma bayan tattalin arziki a duniyan baki ɗaya.
Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe, shugaban ƙasa Barack Obama ya yi kira da a gaggauta yin magunguna da rigakafi na zazzabin Zika, da a halin yanzu mutane a ƙasashen duniya daban-daban har 20 ne suka kamu da cutar. Fadar White House ta ce shugaban na Amurka ya yi taro da masu bashi shawara akan harkokin kiwon lafiya domin shawarwari akan yaduwar cutar da kuma illarta akan harkokin tattalin arziki da ci gaba a wannan yankin. Kamar yadda hukumar kiwon lafiya ta duniya ta bayyana, cutar ta zazzabin Zika ta kama mutane akalla 4,000 waɗanda ake zargi sun kamu da cutar a ƙasar Brazil. Cutar da ake dangantawa da jarirai da aka haifa da ƙananan kai, cutar da kuma take shafar haɓaka kwakwalwa. Cibiyar yaƙi da yaduwar cututtuka ta Amurka ta gargaɗi mata masu ciki da su nisanci tattaki zuwa ƙasashen da suke fafurkar wannan cutar. Jami'an kiwon lafiya a jihar Virginia ta nan Amurka sun faɗa yau Laraba cewa an tabbatar cewa mutum ɗaya ya kamu da cutar, sai dai sun ce jama'a su kwantar da hankalinsu, cutar ba za ta bazu ba. A yau Laraba a wani asibiti a ƙasar Denmark, wani ɗan yawon buɗe ido wanda ya ziyarci ƙasashen da suke kudu da kuma tsakiyar ƙasashen da suke nahiyar Amurka, an tabbatar ya kamu da wannan cutar.
Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da kuma abokin takararta na neman jam'iyyarsu ta Democrat ta tsaida su takarar shugabancin Amurka Senator Bernie Sanders suna gwagwagwa a jihar Iowa, jiha ta farko da za ta fara zaben fidda dan takara kamar yadda aka gani a sakamakon neman jin ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan. A ƙuri'ar neman jin ra'ayoyin jama'a da jami'ar Quinnipiac ta gudanar ta ce Senator Sanders, wadda ake wato yadda ke kiran kansa dan gurguzu na jam'iyyar Democrat, yana da goyon bayan 'yan jam'iyyar Democrat da kashi 49 cikin 100 na masu zaɓe a yartinken da za a fara ranar Litinin idan aka kwatanta da Senator Hillary Clinton wacce ta samu kashi 45 cikin 100. A halin da ake ci kuma hamshakin attajirin nan Donald Trump, wanda yake kan gaba a jerin masu neman takarar shugabancin Amurka jam'iyyar Republican, ya janye daga muhawara ta ƙarshe da sauran abokanan takararsa saboda zargin tashar talabijin ta Fox wacce za ta nuna wannan shirin, musamman ma'aikacin ta yar jaridan nan Maggie Kelling wacce baya shiri da ita, yana zargin cewa tashar ba za ta masa adalci ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Annoban nan ta cutar Zika da ta bullo kwanan nan a wasu ƙasashen duniya na kawo barazana ga mata masu juna biyu da 'ya'yan da suka haifa. Sashen Hausa ya nemi ƙarin bayanin wannan cutar daga Farfesa Sarki Abba Abdulkadir na Jami'ar Chicago da ke jihar Illinois.
Wato ƙwayar cuta ce irin dangin kamar dangin yellow fever da kuma dengue fever da ma an dade da ita, to shine kuma yanzu ta ƙara bullowa. Sauron yake yada ta kamar sauron da yake yada yellow fever, yake yada ita wannan Zika virus din ita ma.
To wace irin illa take haifarwa ga dan adam?
To babbar illa da take yi shine ga mata masu juna biyu, shine abin da ya sa din ma yanzu hankalin mutane ya tashi akan wannan cuta. Masu juna biyu mata in suka shafu da kamu da cutar, to suna wai dan da yake cikin ciki illa. Akan haife shi da abin da ake cewa microcephaly, wato kamar kankanin kai saboda kwakwalwa ta cikin kan yaro ba ta haɓaka yadda ya kamata. Yaro da kwakwalwarsa karama, sai aga kan kuma ƙarami, kuma suna da matsaloli da yawa na saboda rashin kwakwalwa bata haɓaka ba, kaga za a samu matsaloli kala-kala ga rayuwar yaro.
To yanzu ita wannan cutar akwai wani rigakafin ta koko akwai maganin ta?
Gaskiya a halin yanzu ba wani takamaiman magani ba rigakafi, sai dai bincike ana nan ana ta yi tukuru, kuma akwai hanya na ganin da shi wannan sauran da yake yaɗa cutar za a yi maganinsa, ya zama na cewa akwai wani sauro yanzu da aka yi by genetic engineering, ta hanyar genetic engineering, wanda aka sake shi cikin sauran ya haifa sai su mutu, sai kashe shi mai ɗaukan cutar ba. Amma dai maganar wani magani da za a sha ko kamar lamba ta rigakafi da za a yi har yanzu ba a samu ba.
To yanzu shi wannan sauran ne yake bazuwa koko wanda ya kamu da cutar ne yake sanya ma wasu?
Yawwa, to wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske. Yawanci abin da yake faruwa wanda suka je ƙasashen da cutar take, idan kamar sauro ciye suka dawo kuma garinsu, daga nan kuma wani sauron ya cije sai ya fara yaɗa cutar. To abin da yake damun mutane kenan, ta hanyar matafiya abin ya fi yaɗuwa.
Asali ita a ina aka samo cutar ne?
Gaskiya wannan cuta ta daɗe da shekaru aro-aro, don kusan tun 1947 aka fara gane ta. A kuma har kasan waɗansu ƙasashenmu na Afirka ma da akwai. Amma yanzu ita wannan yanzu wanda ta dawo kamar wannan annoba za a iya cewa da ta bullo daga can wajejen ƙasashe irin su Brazil, daga nan ne ta bullo.
To yanzu dai kana gani a ƙasashen da ke nahiyar Afirka ya zuwa yanzu su dai ba su da wannan cutar?
Ba su da wannan cutar, sai dai guri guda ɗaya, tsibirin Cape Verde, wanda yake kamar tsibiri ne daga kusanci kudu da Senegal. To shi wannan akwai yanzu an gani a nan, amma sauran Afirka dai main abin nan main continent namu na Afirka har yanzu bata kullo ba.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
Professor Sarki Abba Abdulkadir kenan na Jami'ar Northwest dake Chicago. Yayin da 'yan Najeriya ke korafi game da farashin kalanzir da aka ƙara, abokin aiki na Muhammad Lalo ya tuntuɓi Malam Garba Shehu akan wannan batun sai ya ce.
Wannan daga ma'aikatar nan Bekir ta NNPC ce ke wannan. Amma ina so in ce ni a nan Kaduna da duk mai sayan kalanzir a ƙasar wata kila ya san cewa da ya akame shi akan farashin da aka ce an kayyade. Abin nan har 150-180 yana kuma. Saboda haka gwamnati da gara gwamnati na janye hannunta daga cikin wannan shi ne a'a masu kuɗi siyo wannan kayayyaki na makamashi su shigo da shi su kai da shi a farashin kasuwa. Ai, ka ga an gada da man diesel na generator wanda yake tun da aka gwamnati ta gari hannunta daga ciki komai ya sake a ƙasar nan. Amma farashin diesel sai makasa yake. Saboda haka ikon ta wannan aka yi hakuri aka kuma fahimci abin da suke sosai. A'a, kai ta kawo ce a kai da talakan Najeriya. Domin farashin dole sauka ya dawo ƙasa yadda zai iya cin moriyar.
Malam Garba Shehu kenan mai magana da yawun fadar gwamnatin Najeriya. To, ku kuma masu sauraro, ya kuke ganin wannan sauyin na farashin kalanzir? Abinda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a kai kenan. Amma kafin nan, ku ɗan shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To, da farko za mu fara karɓar waya daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
To, sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
To, Malam Ibrahim, me za ka ce game da babbatan kalanzir ɗin nan?
To, gaskiya yanzu dai kam ana cikin wani yanayi bisa ga ganin cewa shi wannan kalanzir ɗin ya tashi, kuma yawanci talakawa za ki ga da shi ne aka fi raja'a. To, fatanmu dai gwamnati ta fito da wani hanya wanda zai sauƙaƙa ma talaka ya kasance an samu wannan kalanzir ɗin a farashin da yake baya, kuma ya kasance an ji an ƙara farashin ga baki ɗaya ba. Kuma har yanzu ba mu da dazuzzuka, ya kamata a ce dazuzzukan da muke da su a ƙara faɗaɗa su, a kuma ci gaba da shuke-shuken bishiyu, saboda yanzu za fi a koma raja'a ga itatuwa ne ga baki ɗaya tunda kalanzir ɗin ya yi arha.
To, madalla, Malam Ibrahim daga Kaduna, mun gode. Har yanzu dai daga jihar Kaduna a Zaria mun samu wani kira.
To, assalamu alaikum.
Malam
Musa daga garin Kwangila, memba a ƙungiyar Taska.
To, Malam Musa,
ni ra'ayina na goyi bayan haka, inda a ce gwamnati za ta cire gaba ɗaya tallafin ma har da na fetur. To, da abin ya fi daidai, saboda gaskiyar magana ku duba gas ku gani tunda gwamnati ta cire tallafin gas gashi nan ko da yaushe ana samun sa in ai gwamnati abin da za ta yi la'akari da shi shine za ta duba abin da ba zai cutar da yan abin ga ba zai cutar da su a yan Najeriya ba saboda haka muni a ra'ayina na goyi bayan a cire tallafin kalanzir da kuma tallafin fetur
to madalla malam Musa daga Zaria mun gode da wannan gudunmuwa yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
na magana da Ibrahim daga Ibrahim da Gwalada Abuja
to malam Ibrahim me zaka ce game da batun kalanzir
to alai ne ina ma wannan gwamnati ka da alkai Allah ya sa abubuwa su daidaita kasar nan kai fatan da zai na wannan gwamnati
to ya kake ganin sauyin yake shafuwar rayuwar al'umma
rayuwa al'umma dai hakikani gaskiya yanayin da ake ciki a yanzu nan ba cewa komai amma Allah ya sa kala
to malam Ibrahim daga Abuja ga dukkan alamu layin ka ya goce yanzu kuma bari mu je jihar Taraba assalamu alaikum wane ne daga jihar Taraba to ga dukkan alamu shi ma layin na Taraba ya goce amma muna da sauran lokaci masu sauraro za ku iya kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ya kuke ganin sauyin farashin kalanzir da ake samu ko kuma Najeriya take fama da shi yanzu haka wanda wasu mutane suke ta korafi akai yaya yake shafar rayuwarku sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar kuma yadda shi mai magana da yawun gwamnatin shugaban kasa yayi magana cewa an yi ne dan a ba wasu dama su shigo su sanya hannun jari mun samu wani kira kuma yanzu haka daga Taraba assalamu alaikum waye daga Taraba lafiya kallau ina gajiya da wa muke magana
kuna magana da maji malam Ali Alan Saraman hukumar Artokola yar Taraba Nigeria wannan dumbar karkashiya ne na jan adawa bangaren Najeriya da yanzu ne kawai su kuma kana yin mai gada ba sa mu fatan shi da babu haje shi gaba da mu
me yasa kace haka
eh
ya akai ka san makarkashi ya ce
eh da lokacin da shugaba na kan yake kunce wannan abubuwan duk ba su faru amma yanzu gaskiya ta dawo shi yasa ake yin wannan makarkashiya
to madalla malam Alimin gode daga Taraba yanzu kuma bari mu je Enugu
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Ina magana da Dan Ladi mai shayi ungwar musan Sami a kofar yamma.
To malam Dan Ladi me zaka ce game da farashin kalanzir musamman ma dai ta nan ku yankin ku na Enugu?
Tsakani da Allah gaskiya ba dadi. Dan muna so da abin da muke so gaskiya.
To malam Dan Ladi dai mun so mu ji ansa tambayar ka ko kuma gudunmuwarka amma layin ka ya katse mun samu wani kiran daga Plato
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam wane ne daga Plato
to mai magana daga karamar hukumar wake a jihar Plato sunana Abdurrahman Amwase Amwase mazaunin karamar hukumar wake dake anguwan Danburan gidan tafi da Yuli masha Allah wannan maudu'in da kuka bayar har ga Allah talakawa suna cikin wani hali na rashi musamman ma marasa karfi a cire tallafin nan kwata kwata shine sai kawo ga adalci da kuma yadda kasuwa zai tafi ya gudana yadda za a more a cikin rayuwa ba yadda mutane za su kasance a tagayyare ba
to madalla malam Abdurrahman daga Plateau mun gode yanzu kuma bari mu je Maiduguri
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Alhaji Bukar ne daga Maiduguri.
To Alhaji Bukar me zaka ce game da batun mu na yau?
Mun kika cire tallafin kalanzir din ma. Ba mu san amfanin tallafin ba.
Kace ba ku san amfanin tallafin kalanzir din ba?
Ba mu zare ba. Gara an tilin mu talaka shi mun san mun ta mu.
Na'am. To ya kake gani yanzu wannan sauyin farashin yake dan shafar rayuwar al'umma?
Wallahi kuna shan wahala kai.
To malam Bukar daga Maiduguri mun gode da gudunmuwar ka yanzu kuma zamu je Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
muna magana da Umar Faruk Ismaila ne a mai samari karamar hukumar Kaduna.
To Malam Umar, me zaka ce game da wannan batun a gurguje idan lokacin mu ya kawo jiki?
To ni ina ganin batun kalan zubin nan a dama ba ma samun ka da Saudi.
Eh.
Don haka in za a dara kudi mutanen su da Saudi, ina ganin ba laifin karin kudi.
To Malam Umar daga Taraba, mun gode da gudunmuwarka. Anan kuma muka kawo ƙarshen karɓar wayoyinmu, sai kuma guban Allah kai mu sake ba ku damai. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kasar Gini ta ba Najeriya gashi da ci ɗaya mai ban haushi a wasan rukunin C a gasar cin kofin Afirka ta 'yan wasan cikin gida, wato CHAN. Da farko Najeriya ita ce ta tsere a saman rukunin sin da maki hudu, a yayin da ita kuma kasar Gini take da maki biyu. Amma a wasan jiya talata ne al'amura suka canza, makin kasar Gini ya haura zuwa biyar. Sannan a ɗaya wasan na rukunin C kuma Tunisia ta lallasa kasar Nijar da ci hudu da nema, wanda ya kai makin Tunisia biyar. Kamar yadda wani mawaki ke faɗi, Najeriya da Nijar daidai suke, ko shakka babu a rukunin C na gasar CHAN ta bana. Najeriya da kasar Nijar sun yi anko, kuma tuni dukkaninsu suka isa gida. Kungiyar Leicester City ta kasar Ingila, wacce take sama a teburin Premier League, tana neman dan wasan Najeriya Ahmed Musa, duk da cewar kungiyarsa ta CSKA Moscow ta kiyarda da farashin farko da kungiyar ta Ingila ta taya shi. Kungiyar wasansa ta Rasha ne ta kiyarda da kuɗi £15 miliyan 15,100 da Leicester ta ce za ta biya akan dan wasan, tana mai cewa £15 miliyan 18,900 ne take bukata. An baiwa Leicester City zuwa ranar farko ga watan Fabrairu, lokacin da ake rufe saye da sayarwar 'yan wasa. Da ta yi ƙarin kuɗi a kan ɗan wasan, Ahmed Musa ya ci ƙwallaye tara a tsohuwar ƙungiyarsa ta VV Venlo a wasanni 29, a yayin da ya ci wa ƙasarsa ta Najeriya ƙwallaye 11 a wasanni 56. Dan wasan Ghana kuma mai wasa a AC Milan Kevin Prince Boateng ya ce kaɗan ya rage masa da ya hannun riga da wasan ƙwallon ƙafa, sabili da dakatarwa da tsohuwar ƙungiyarsa ta Shaka Ofor ta Mai a cikin watan Mayun bara. Dan wasan mai shekaru 29 ya yi gwagwarmaya wurin ƙwallayen yarjejeniya da Al-Ittihad Jeddah ta ƙasar Saudi Arabia da kuma Sporting Lisbon. Sai gashi a cikin wannan watan Janairu ya dawo da wasansa a babban ƙungiya ta AC Milan. Kevin Boateng da ya ce Shaka Ofor ta ci amanarsa saboda ta gaza bayyana masa da kabamin laifin da yi, duk da irin makudan kuɗi da ta kashe a kansa, amma ko ta ajiye shi. Sai dai ya nuna farin cikin sa da dawowa kan filin wasa a ƙungiyar da daman can yake so, inda yake kwatanta AC Milan tamkar gida ya je. Matabakin shugaban hukumar ƙwallon kafa ta Ghana, wato GFA, George Afurie, ya tabbatar da cewa hukumar ta zuba ido akan wasu 'yan wasan Ghana guda biyu masu wasansu a ƙasar Spain da suka hada da Thomas Partey mai shekaru 20 da ke wasa a Atletico Madrid da kuma Inaki Williams dan Ghana amma haifafen ƙasar Spain. 'Yan wasan biyu suna wasan nasu ne a league din ƙasar Spain, wato La Liga. Thomas Partey mai shekaru 20 da ridon ƙasar ta Spain dai suna bugu labaransa a cikin wannan lokaci, kuma wasan da yake wa Atletico Madrid a wannan kakar wasa yana burgewa. Shiko Idaki William dan wasan gaba ne a Atletico Bilbao ya zura ƙwallaye 10 a wannan kakar wasan, kuma ya bayyana sha'awarsa akan ta yi da hukumar GFA ta Mai da yawa Ghana Black Stars wasa, kuma yana kokari ya ga kakar wasa na wannan shekarar ta zo ƙarshe don ya canza sheka ya zo yayi wa Ghana wasa.
Ga shirin murar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Demokradiyya na da mahimmanci dangane da ci gaban Afirka nan gaba. To sai dai idan har demokradiyya za ta kafu, ta samu tushe tare da yaduwa, dole ne a cika wasu sharuɗa. Mafi mahimmanci cikin sharuɗan shine gudanar da zaɓe mai adalci da inganci cikin walwala. Waɗannan abubuwa ba za su faru ba idan jama'a masu kada ƙuri'a ba su da fahimta ko ilimin muhimman batutuwa, ko kuma ana hana su ganawa ko yin gangami tare da 'yan takara da suke so. Wato a nan ana nufin 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin aikin jarida da kuma 'yancin gudanar da taruruka. Waɗannan ɓangarori da sai idan akwai su za a iya gudanar da zaɓe tsakani da Allah, kuma sai akwai su ɗin ne demokradiyya za ta zauna. Dalili kenan da yasa Amurka ta damu da tabarbarewar yanayin zaɓe a ƙasar Uganda, yayin da ake shirin gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da na ƴan majalisu ranar 18 ga watan Fabrairu din shekarar 2016. ƴan takara 8 ne ke neman shugabancin kasar da suka hada da shugaba mai ci na yanzu Yoweri Museveni wanda ya fara kama mulkin kasar a shekarar 1986 amma sai a shekarar 1996 aka zabe shi. Yanzu yana neman shugabanci karo na biyar kenan. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce a wannan yaƙin neman zaɓe da ake yi a Uganda ana musgunawa 'yan jarida da suka hada da yi masu barazana da jan kunnuwansu cewa za su ɗanɗana kuɗinsu idan sun ba da rahotanni da ba su yi wa gwamnatin ƙasar daɗi ba. Haka gwamnati tana zarewa 'yan jarida masu zaman kansu da ƙungiyoyin al'umma idanu. Tana yin amfani da 'yan sanda tana tarwatsa tarukansu tare da kame-kamen mutane da ba sa kan ka'ida tare da lakaɗa masu kashi da yin amfani da jami'an tsaro. Kawo yanzu akalla mataimakin wani ɗan adawa Christopher Aine ya ɓace. Saboda ɗorewar Uganda da ma al'ummar ƙasar dole ne waɗannan zaɓuka da ke gabatowa su kacince an yi su cikin adalci kuma ba tare da maguɗi ba. Amurka ta yi amanna cewa kafin irin waɗannan zaɓuka su faru wajibi ne duk ɗan Uganda ya samu damar samun 'yancin gudanar da taruka cikin lumana ya bayyana ra'ayinsa ya kuma jefa ƙuri'a ba tare da musgunawa ba ko tsangwama. Kamata yi kuma kafofin gwamnati da jami'an tsaro su zama 'yan ba ruwanmu suna kare haƙƙin mutane tare da ba kowace jam'iyya kariya daidai gwargwado, in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby. Ya ƙara da cewa muna kiran gwamnati da ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa da su tabbatar da zaman lafiya da yin zaɓuka masu inganci a bayyane. Sharhin murya Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
A Najeriya yan kunar bakin wake sun kashe akalla mutum 10 a garin Chibok garin nan da yan bindigar Boko Haram suka sace yan mata yan makaranta su fiye da metan kusan shekaru 2 yanzu. Shede suka ce wani mahari ɗaya ta da nakiyoyi yau Laraba a wani wurin duba ababen hawa yayin da wasu biyu kuma suka tarwatsa kansu a kasuwar da ke garin na Chibok. Amurka da China sun amince yau Laraba cewa za su yi aiki tare domin tabbatar da ganin Koriya ta Arewa ta kawo ƙarshen shirin nukiliyar ta, amma sharwarin da jigajigan ƙasashen biyu suka yi a Beijing ya nuna cewa sassan biyu su yadda kan iri da kuma ko a aza Koriya ta Arewa takunkumi saboda gujin makamin nukiliyar da ƙasar ta yi makonni uku da suka wuce. A wani muhimmin rahoto da kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ake kira Freedom House ta wallafa yau Laraba kan matsalolin da suka shafi 'yancin mutane, ta ce ƙarin take-taken matsin lamba daga gwamnatoci masu salon mulkin kama karya, ƙaruwar ta'addanci a duniya da kuma koma bayan tattalin arziki sun taimaka wajen jawo koma bayan 'yancin bil'adama a faɗin duniya baki ɗaya. Kungiyar wacce take da cibiya na Amurka ta ce an samu koma bayan 'yancin bil'adama a faɗin duniya a shekara ta 2015.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu na yau Mr. Rashad, Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.